This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma mita 25 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu a Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma a kama mu ta yanar gizo a duk lokacin da kuke so a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Mai sauraro assalamu alaikum, Usman Kabar ne tare da Aliyu Mustafa Sokoto muke muku barka da warhaka da fatan an yi ne lafiya. Kafin mu yi nisa bari mu je ga Aliyu mu ji labarai amma kanun su.
To Usman, wata sabuwa ko mummunar girgizar kasa ta sake auka a Nepal ko wata ɗaya ba a yi ba da wadda ta fada musu ta kashe mutane 8,000. Yau Talata ake sa ran sassa biyu da ke yaƙi da juna a Yemen za su aje makaman su tsagai da wuta. Sannan wani rahoto ya fito da ke nuna yawan sojojin Rasha da kashe a Ukraine.
To sannan kuma mai masu fashin baki ke cewa akan zababben shugaban ƙasar Najeriya mai jiran gado da ya ce zai bi dokar kan hanya.
Na'am, alhamdulillahi a duk sanda shugaba ya bi ƙananan dokoki shi kuma
to haka kuma zamu ji wannan hira sannan kuma da daddare ma zamu ji sun masu sanin dokoki kuma me za su ce akai sannan kuma shin me ya kai shugaban kasar Chad Najeriya shin menene makasudin zuwansa ga dan kadan daga ciki.
Da zarar an ambaci Chadi a nan Najeriya shekarun baya mutane kan fara tunanin batun farfado da tafkin Chadi ne ake magana, amma yanzu lamarin ya canza zuwa kalubalen boko.
Haka zalika kuma zamu ji ziyarar da 'yan jam'iyyar adawa na Nijar suka kai, amma kuma duk sai bayan mun sha labarin duniya karma a manta akwai shirin noma tushen arziki.
Wata sabuwa kuma mummunar girgizar kasa ta sake fadawa kasar Nepal, wacce har yanzu ma bata warware daga masifar girgizar kasar da ta auka mata ba kamar makonni uku da suka wuce. Ita wannan sabuwar da ta auku a yau ta kashe mutane 35 da zuwa yanzu dai, kuma amma ta raunana na wasu kamar mutum 100,000. Hukumar auna girgizar kasa ta Amurka ta ce wannan sabuwar girgizar ta auku ne can wani wuri da kamar tazarar kilomita 80 ta raba shi da Kathmandu, wato babban birnin ita Nepal din. Kuma a cikin awa ɗaya aka sami ƙananan girgizan ƙasa kamar guda 6 da suka biyo bayan ita babbar. Yanzu haka ƙungiyoyin ba da agaji wanda daman ba su kama da aikin kai ɗauki ga waɗanda girgizan farko ta makonni ukun da suka wuce ta shafa ba, suna ci yanzu da sabon aikin tallafawa wanda ta yaudin ta samu, inda kuma suke fuskantar kalubale na kaiwa cikin lungunan yankunan karkara da girgizan farko ma ta ragargaza su.
A yau Talata ne ake sa ran cewa sassan da ke yaƙi da juna a ƙasar Yemen za su ajiye makamansu don soma aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki 5 don a ba da damar kai kayan agaji ga waɗanda yaƙin ya tsugunar. Mayakan 'yan tawayen na Houthi da kuma ƙasashen da Saudi Arabia ke jagoranta wajen kai hare-haren jiragen sama duk sun amince da wannan tsagaita wutar. Sai dai kuma ba tabbas na cewa shirin zai iya jan burki ga faɗan da ake ci gaba da yi har zuwa yau Litinin. Tun da farko jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya mai neman sulhun ta tarzomar, wato Valerie Amos ta roƙi cewa sassan biyu da su ba da dama a shigar da kayan agaji kamar su abinci, magunguna da ruwan sha ga ɗimbin mutanen da yaƙin ya rutsa da su. Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta ce zuwa yanzu yaƙin na ƙasar Yemen ya halaka mutane sun fi ƙarfin 1,400.
Rahoton da wani hamshaƙin ɗan adawa na ƙasar Rasha da aka kashe shi mai suna Boris Nemtsov ya rubuta, wato ya nuna cewa sojojin Rasha kamar 220 ne aka kashe a cikin tazomar gabacin ƙasar Ukraine, duk da musantawa da ita gwamnatin ta Rasha ta shayi na cewa ba ta da hannu a cikin wannan rigima. Rahoton ya fayyace cewa daga cikin wannan jimillar an kashe sojan Rasha 150 ne a yaƙin da aka yi a garin Ilovaisk mai tashoshin jiragen ƙasa, yayin da sauran sojoji 70 kuma aka kashe su a bata kashin da aka yi can zagaye da birnin da Bersefe. Wannan rahoton mai shafuna 64 an ce an haɗa shi ne daga bayanan da aka samu daga kafofin watsa labarai da kuma su kansu iyalan sojojin da aka kashe ɗin a Ukraine. Kuma duk wannan tana fitowa ne fili a daidai lokacin da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ke shirin ya je ya gana da shi shugaban Rasha ɗin Vladimir Putin a ziyarar farko tun daga lokacin da dangantakar Rasha da Amurka ta yi tsami wato a sanadin wannan al'amari na Ukraine. To muna baku labaran duniya ne daga Washington fa.
Shugaban kasar Faransa François Hollande ya yi kira kan Amurka da ta kawo ƙarshen tarnaƙin nan na shekaru 50 da ta tasa a kasar Cuba, yayin da shugaban Faransa din kuma yake jaddada cewa ita kan Faransa za ta ci gaba da baiwa Cuba tallafin da ta saba don ƙarfafa tattalin arzikinta. Mr. Hollande yana waɗannan kalaman ne lokacin da ya iso Havana a ziyarar farko da duk wani shugaban wata kasar yammacin Turai ya kai a Cuba don tun daga watan Disambar da ya gabata, lokacin da shugaban Cuba Raul Castro da shugaban Amurka Barack Obama suka ba da sanarwar cewa za su kawar da tsohuwar gabatar nan a kasashen da ake tun da take kasashen tun zamani mai tsawon wanda suke juna kallon kallo. Kasashen yammacin duniya na gabashin Turai sun ce sai dai shugaba Hollande wanda ya je Cuba din a taron da yar kirsa da suka hada da hamshakan manyan yan kasuwar Faransa, har ila yau ma shine shugaban Faransa na farko da ya kai irin wannan ziyara kasar Cuba. Cuba da Faransa dai suna kasuwanci da ake dade ana yi wanda jarin sa ya kai dala Amurka miliyan 400 tsakanin su, kuma a wannan zaman ne na yau za a rattaba hannu akan wata yarjejeniya daban-daban na bunƙasa harkokin kasuwanci a tsakanin su.
To, hukumomin ƙasar Indonesia kuma sun sake tsaye da wani jirgin ruwa na kwale-kwale a cikin teku shaƙe da mutanen ƙasashen Bama da Bangladesh da ake sara musulmi ne injinshin Rohingya, wanda ƙasashen Asia da dama suka daɗe suna fuskantar ƙalubale na watsa da su da ake a cikin teku ana mantawa da su a ciki ɗin, kamar da aka ce galibi ‘yan fasa ƙwauri ko ‘yan sumoga suke yi. Rahotanni suka ce mayakan jiragen ruwan Indonesia ne suka tsaye da shi wannan jirgin a can cikin teku, inda suka bai wanda ke cikinsa abinci da kayan masarufi, kana suka basu suka ci gaba da tafiyarsu. Wani kakakin rundunar mayakan ruwan Indonesia ya ce ba wata alama da ke nuna cewa matafiyan nan suna niyyar za su yada zango a Indonesia, sai dai kuma ba a san inda za su je ba. A yan kwanakin nan dai an ceto irin waɗannan mutanen sun kai 2000 a cikin teku nan, amma an ce watakila akwai ire-irensu da yawa da ba san suna cikin teku ɗin ba.
So, labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, ga wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya a rahoton dalilin zuwan shugaban kasar Chadi kasar Najeriya.
Da zarar an ambaci Chadi a nan Najeriya shekarun baya, mutane kan fara tunanin batun farfado da tafkin Chadi ne ake magana, amma yanzu lamarin ya canza zuwa kalubalen Boko Haram. Ziyarar shugaban Chadi Idris Deby nan Abuja jifar tsuntsu biyu ne da dutse ɗaya, don bayan ganawa da shugaba Jonathan ya zarce zuwa ga shugaba mai jiran gado Janar Muhammadu Buhari don nana ta ci gaban haɗin gwiwa ga kawo ƙarshen kashe-kashe da sace mata da ke faruwa daga wannan masifar. Shugaba Deby ya ce da yardar Allah gamayyar kasashen biyu da duk membobi ne na tafkin Chadi zai kawo ƙarshen matsalar ta Boko Haram don samar da zaman lafiya mai dorewa. Kasashen biyu, inji Deby, na fuskantar ƙalubale ne iri ɗaya da aka yi zama wajibi su yi aiki tare don gano bakin zaren.
Our main preoccupation in this region is the question of Boko Haram, and we have known how Chad, Niger and Cameroon.
Janar Buhari ya ce Chadi, Nijar da Kamaruna iki tare da Najeriya don kawar da Boko Haram da raya tattalin arzikin yankin. Hakanan Buhari ya ce da zarar ya amshi ragamar mulki za a saki irin wannan zama don ƙarfafa wannan haɗin gwiwar. A nasu ɓangaren, wasu daga shugabannin PDP mai barin gado irin su Barista Abdullahi Jalo na goyon bayan faɗaɗa bincike kan masu hannu a Boko Haram, da ba mamaki ake nuna kawaici kan lamarin.
Shi ne maganan shi zaɓaɓɓen shugaban ƙasa, compulsory project na Borno guda biyu, ɗaya daga ciki maganan bincika sosai game da maganan Boko Haram. Ina ba da shawara ya yi amfani da ICC su yi bincike kamar yadda suka yi na Isra'ila da Palestine saboda abubuwan da yake ciki.
Chadi dai yana da muhimmanci kwarai a wannan yaƙi, don shugaba Deby ya taɓa cewa ai ma ya san maɓoyar shugaban Boko Haram, koko Jama'atu Ahlus Sunna Lid-Da'wati wal Jihad Abubakar Shekau. Nasiru Adamu El-Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Hatsaniya, To yanzu kuma bari mu je ga maganar da Buhari na cewa zai bi dokar kan hanya wato duk inda yazo ya gani zai tsaya ga rahoton da muke da shi amma kuma na wani masani ne akan harkokin siyasa wanda ya fashin baki.
Na'am, alhamdulillahi a duk sanda shugaba ya bi ƙananan dokoki shi kuma dan ƙasa talaka ba shi da hujja da zai karya doka. Saboda haka mun yi maraba da cewa zai duk inda ya je ga traffic Janar Buhari zai tsaya kuma zai bi dokan hanya wato na bada hannu ko kuma na wutar lantarki in ta bashi hannu ya wuce in ta tsayar da shi ya tsaya. Wannan yana da kyau, ana nuna wa dan ƙasa cewa ƙaramin doka kamar wannan wanda zai raina doka ce babba kuma za ta iya salwanta rayuwa a duk inda babba ya bi ƙaramin doka to babu shakka manyan dokokin ma zai kiyaye. An kawo maganar Murtala an ce haka ma rayuwar Murtala ya dan salwanta, akwai matakai da dama da za su sauka, Allah ya kare shi ko su sare shi. Ban jin haka kawai zai ce zai bi dokan hanya su muƙarrabansa wanda suke tsaron lafiyarsa a ce su kuma ba za su ɗauki matakai ba a duk inda aka tsaya ɗin, kuma tunda ya nuna zai yi ya yi ɗin, kuma irin matakan tsaron da yake shi yanzu ba su yake da shi ba sanda ya wuto kawo aka kai mai hari. Ya kamata a lura da cewa shi ya ga zai iya, shi ya ce zai yi, kuma ya san ma'anar yin hakan.
Yau ni abin da ke damuna siyasar ƙasarmu ce ban tsoro, da haka hankalin gano bai kwance.
To Usman Muhammad kenan na cibiyar koyar da 'yan majalisu a tarayyar Najeriya da take Abuja. Kuna shan waɗannan labaran ne da rahotanni daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan ƙungiyar gamayyar jam'iyyun adawa a Nijar sun kai ziyara a Maraɗi ga jawabin shugabansu Alhaji Dodi Rahma da ya yi a taron manema labarai.
Mun siyasa ne kuma masu mulki suna faɗin sabanin abin da yake wanzuwa a cikin ƙasa da abin da suke aikatawa. Muna da amana na talaka a hannu, mun dauki alƙawari ga talaka nan. Ya zama wajibi a kanmu wanda ka dauki amanarsa ka zo ka yi mishi rangadi, ka gaya mishi sabanin abin da masu mulki suka faɗi. Kuma abubuwa da yawa kana gani muka faɗi. Ba haka nan ka san ana shirye-shiryen zabe baɗi. Yana da kyau mu wa jama'a tuni cewa lokaci yayi ba dan komai ba saboda badewar haka da yarda Allah mun yi zabe mun kare mun kare jam'iyyar PENDES. To kaga waɗannan abubuwa dole in ba mun waye wa jama'ar mu kai ba to za mu shiga cikin wani hali na su kansu jama'ar tamu su gaza ganewa wai menene matsayin mu, me ye wannan tafiyar. Kuma ka san sarai siyasa ce muke irin ta demokradiya, siyasa ce muke yi irin ta neman mulki, siyasa ce muke irin wanda ake jefa ƙura'a. Ya zama wajibi akan mu alhaki wanda ya rataye a wuyan mu kuma wanda doka ta bamu a demokradiya ce mu zo mu yi bayani mu ga talaka mu ga abin da muke ciki su san abin da ake ciki mu waye musu kai abubuwan da rudani da ake kana sa mu warware duka waɗannan. Kuma alhamdulillah da ke dama suna da saukin kai, talakan ayarda gaba daya sun gane kai har talakan kasan nan ma gaba daya sun fahimci ina ake zuwa. Abubuwa da yawa suka faɗi, misali in ka dauki kasafi da bita wadda suka yi na aikin da suka yi a shine za ku wa talaka talla ya zabe ka. Kaga wannan aikin duk da mun ka bincika ba gaskiya bane ba yi waɗannan ayyuka ba, an kwatanta za a yi ayyuka amma ba yi abin da ake faɗi ba. Idan mu kawo ba sabanin abin da suka ce to kaga mun yi abin da ba daidai ba. Talaka shi da kansa ne yake ji a jikin sa zai taru, kaga inda kai taron yau ba kenan. Mu a wurin mu ya zama wajibi mu huto mu gaya wa jama'a ga abin da ya kamata su yi kuma abin da suka faɗi mu sabani haka ne. To kaga waɗannan abubuwa su ne yake tafi da mu a kowane lokaci. Kuma mutane tunin cewa baɗi zaɓe za mu shi ko zaɓen da za mu tafi, muna fatan wannan mulki ya yi zaɓe na gaskiya babu sata don kada shi za mu yi. Ba za mu yadda ba a sa mutane rudani. Zaɓe za a fara da ƙananan hukumomi zuwa 'yan majalisa zuwa shugaban ƙasa, haka doka haka ta bada kuma haka tsarin tahiyar zaɓe yake a nan ƙasar. Ba za mu yadda ba canza wannan abu ba yiwuwa, kuma za ka irin koko da za mu yi da yadda Allah.
To zuwa da dadar zamu ji amsar da 'yan bangaren gwamnati suka bayar game da cewa duk ayyukan da suka yi ba daidai bane da suka ce sun yi wanda su 'yan jam'iyyar adawa suke fada. Kar a manta ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yauwa, idan an shirya duk sai a zazzauna. Zan fara da ke. Himma.
Bata ga rago.
Himma.
Bata ga rago.
Ba haka ake ba.
bata garagu.
Tupa. Himma.
Bata garaga.
Tuduk baru kunci dah kiri. Himma.
Bata garagu.
Babu shakka shirin himma bata garagu yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC kowace Laraba a shirin rana kuma yana baku labaran yan Afirka masu taka rawar gani a kasashen waje.
To yanzu kuma sai mu je ga shirin noma tushen arziki.
Jama'a masu sauraron mu da wannan yammacin Talata, assalamu alaikum, barka da warhaka. Halima Jimarauce ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. To yau za mu yi sallama da ƙwararren masanin harkar noma da kiwo Ahmad Abubakar Dakta, wanda ya makonni biyu yana ba mu gwamnatin Najeriya mai jiran gado shawarwari tare da nuna mata hanyoyin gyara tsarin noma da kiwo da kuma yadda za ta yi ta farfado da martabarsu a Najeriya. A yau Ahmad Abubakar Dakta zai kammala ba da waɗannan shawarwari.
A arewacin ƙasar nan har yanzu akwai fadamu da guraren da ake ya kamata a ce an noma, amma har yanzu fartanya bata ga wajen ba. Akwai gurare da dama da ya kamata a ce in dai har za a zo a kawo manoman a kuma gyara musu wajen a kuma ba su kayan aiki, to wallahi tallahi abincin da za mu noma ba ruwan mu da siyan abinci daga waje. An daina shigo da shinkafa daga kasashen waje, shinkafa da sauran abubuwa in dai manoman mu za su yi a kawo injina sosai. Gwamnati akwai dabaru da dama da gwamnati za ta a gyara shinkafa, to la mun daina siyan shinkafa a waɗannan kasashen, shinkafan mu za mu dinga amfani da ita ana gyara ta. Lallai shugaban ƙasa ya kalli wannan, ya tsaya ya lura a gyara.
Sannan kuma ba kawai mutum isiyo kayan kiwon izo ya ajiye ina kiwatawa ba tare da ya san yana cin riba ko kuma faduwa yake ba. I zamanin su manoman da suke kiwatawar, gwamnati ta fitar da wani tsari ta yadda a lokaci-lokaci za a dinga tara su, ana ilmantar da su, ana nuna musu tsarin yadda za su yi kasuwancin. So da haka lallai akwai buƙatar General Muhammadu Buhari i kawo sabon canji akan harkar noma daga sama har ƙasa Idire. Wannan zai kawo ci gaba a Najeriya. Sannan lallai akwai buƙatar kar a dogara da irin bayanai da ake samu na ƙasa wanda wasu hukumomin suke bayarwa. Kaga an bada bayanai a littafi ko a takarda, amma idan ka je a ƙasa ba haka bane. Ina ba shugaban ƙasa shawara, lallai i kafa sabuwar hukuma ta kididdiga da bincike akan harkokin da suka shafi harkar noma. Kamar irin abin da ake samu a wasu ƙasashe, National Agricultural Statistics Bureau, wanda za ta dinga harkar ididdiga da bincike da ɗauko rahotanni akan abubuwan da suka shafi noma a birane da ƙauyuka da loko-loko da sako-sako, domin zama a tantance a ga a ina ake, a ina aka tsaya, kuma ina za a tafi. A daina la'akari ko kuma amfani da wasu ma'aikatu ana amfani da su wajen samo bayanai daga wajen manoma. A'a, i zamana wannan ƙwararru ne za a koya musu, a tsara musu yadda za su dinga shiga manoma, yadda za su dinga auna gonaki da sauran duk abubuwan da ya kamata wajen samun bayanai nagartattu ta yadda za a gano yadda za a kawo ci gaba a harkar noma da kuma kiwo. Sannan na uku, lallai a taimaki manoma waɗanda suke ƙanana. A taki akwai shi, amma gwamnati ta haɗa kai da waɗannan kamfanoni, i zamana takin an kawo shi sosai ya yi yawa ta yadda idan ya yi yawa a kasuwa farashinsa dole ya yi ƙasa. Manoma a koya musu tsarin yadda manomi daga ya yi girbi a cikin gonarsa zai sai da kayan gonan nan tasa, isiyo taki a kan lokaci, ba sai lokacin da damuna ta zo ba sannan mutum zai ce zai je isiyo takin a lokacin takin ya yi tsada. Akwai buƙatar lallai a koya wa manoma dabarun yadda za su dinga siyan abubuwan da za su yi amfani da su. Sannan a haɗa musu gwiwa, a haɗa su guri guda, gwamnati ta gyara musu filaye manya-manya, a ba su iri-iri wanda ake ce musu industrial crops ko kuma cash crops, tsari dai wanda za a ce an yi commercial agriculture, tsari wanda za ka yi noma mai yawa a fitar da abubuwan da za a yi amfani da su ko a masana'antunmu na nan kasar ko kuma a fitar da su wasu kasashen wajen yadda suke nema. So da haka akwai buƙatar lallai gwamnati ta yi wannan tsari. Bangaren dabbobi kuma akwai buƙatar lallai gwamnati ta kawo tsari da wasu ma'aikatu na yadda za a dinga ɗauko bincike da aka yi a jami'o'i na kawo ci gaba a harkar kiwo da kuma noma, to a dinga kawo shi ana amfani da shi, a samu research integration, a dinga fitar da abin da aka yi bincike aka yi nazari a cikin jami'o'i a kansa, to a dinga shigo da shi cikin jama'a ana amfani da shi domin ya taimaka wa mutane.
To fatan wannan hili na noma tushen arziki shine Allah ya sa shugaban ƙasar Najeriya mai jiran gado Janar Muhammadu Buhari ya ji waɗannan shawarwari da kunnan shi, kuma zai yi la'akari da su idan maganar noma da kiwo ta taso bayan ya kama ragamar mulkin ƙasar Najeriya. Domin a haƙiƙanin gaskiya manoma da makiyayan Najeriya, musamman ma 'yan ƙananan manoma kai har ma da manyan, suna cikin wani hali. Yanzu godiya mai tarin yawa ga Ahmad Abubakar Dakta wanda ya makonni uku yana yi mana bayanai ta cikin wannan hili. Yanzu a madadin shi da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti, ni ce taku Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. To amma duk da wannan sallama da muka yi ta cikin wannan hili, kar ku manta ku bar rediyonku a kunne. Nan gaba kaɗan ni da Jamila Kabiru Fage za mu gabatar muku da shirin yau da gobe.
To an gaishe ki Halima da shirin noma, yanzu kuma bari mu saurari wannan.
Masu sauraro, Hausawa sukan ce kama da wane ba wane ba ne. Ibrahim Alfa Ahmed
da Halima Jimrau ke gayyata ku domin sauraron hilin a bari ya huce,
wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani.
Da kana jin Hausa cikin waƙar da na tura, da kai dariya ka taba ko ma baka da Hausa bature iya saurara bayani ka same ki.
Waƙoƙi kala-kala daga kowace kusurwa ta duniya, kama daga India.
Kuch tum bolo, kuch hum bole, dholo.
Hariya zuwa Sudan.
Yanil babai, yanil babai, yanil babai, yanil babai. Murra gabbil jai, bali pire, lakub gawinu na jaya.
Malle kuma gida Niger da Nigeria.
Kuma waƙoƙi na Amurka da dumi-dumin su.
Muna kuma gabatar da labarai masu ban dariya da ban mamaki, ko kuma dai masu ban haushi.
A kasance da filin a bari ya huce kowace rana Asabar da safe daga sashin Hausa na murya Amurka.
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana.
Sai zamu fara ne da sakon Adam A. Adam Gashuwa, wanda ya ce gaskiya kalaman da shugaban ƙasar Chadi Idris Deby ke yi kan gwamnatin Najeriya da bata bayar da haɗin kai wajen murƙushe masu tada ƙayar baya ba. Tabbas buri yayi kama da mutum domin an dade ana ruwa ƙasa na shanyewa. Allah sarki al'umma ƙasar Nepal, muna jajanta muku dangane da halin rashin tabbas da kuka samu kanku a ciki na girgizar ƙasa. Muna fatan Allah ya kyauta abkuwar haka nan gaba, amin. Sako daga Sani Shaga, kofar Kaura, Katsina, da Nasiru Uban Shahada, birnin Kebbi. Sai kuma sakon Mustapha Alkali Koko, jihar Kebbi, Najeriya, ya ce ya kamata hukumomin ƙasar nan su hukunta duk wani ɗan ƙasar waje wanda ya shigo da kaya ta haramtacciyar hanya, domin mu ma a nasa ƙasashen ba daɗi muke sha ba. Assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku bani dama na yi kira ga ‘yan uwana talakawan Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, da mu yi ƙoƙari mu taimaka ma waɗanda rikicin masu tada ƙayar baya ya raba da gidajensu, ba wai mu yi dogaro da gwamnati da masu hannu da shuni kawai ba. Sako daga Ya'u Adamu Bulkacuwa. Sai kuma sakon Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce, salamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku bani dama domin in yi kira ga ƙasashen Afirka da su haɗa ƙarfi da ƙarfi don samun sauƙin ‘yan gudun hijira da muke samu kullum a ƙasashenmu. Daga ƙarshe sai sakon Muhammad Ibrahim Machina jihar Yobe, wanda ya ce Allah ya kawo mana ƙarshen ƙarancin man fetur a ƙasarmu Najeriya.
To, kafin mu sallama, bari mu koma ga Ali Mustapha mu ji takaitattun labarai.
To, mutanen ƙasar Nepal dai suna jin jiki, wata sabuwa ko mummunar girgizar ƙasa ta sake auka musu, ba su ma warware daga wacce ta faɗa musu kamar makonni uku da suka wuce ba. Ita wannan sabuwar da ta faru yau Talata ta kashe mutane aƙalla 35 zuwa yanzu dai abin da aka sani kenan, kuma ta raunana wasu sun fi dubu. Hukumar raunin girgizan ƙasa ta Amurka ta ce wannan sabuwar girgizar dai ta faru a wani wuri da ke da tazarar kamar kilomita 80 rabin shi ko kuma tsakanin shi da Kathmandu, babban birnin ƙasar ta Nepal. Mun kuma kawo muku rahoton cewa yau Talata ake sa ran sassan biyu da ke yaƙi da juna a ƙasar Yemen za su ajiye makamansu su suma a wutar da yarjejeniyar tsagaita ta wuta na kwanaki biyar saboda a samu dama a bada sukunin kai kayan agaji ga wanda yaƙin ne ya tsugunar da su. Mayakan ‘yan tawayen Hutu ne da ƙasashen da Saudi Arabia ke jagoranci wajen kai hare-haren sarar wato jiragen sama suka amince da ita wannan tsagaita watar, to amma an ce ba fa tabbas na cewa shirin nan zai ja burki ga faɗin da ake yi. Sannan kun ji cewa rahoton da wani hamshaƙin ɗan adawa ƙasar Rasha da tuni aka kashe shi ana kiran shi Boris Nemtsov ya wallafa ya nuna cewa sojojin Rasha kamar mai tan da 20 aka kashe a cikin tarzoma gabacin ƙasar Ukraine, duk da musun da ita Rasha ta shayi na cewa ita ba ta da hannu a cikin wannan rigima ɗin. Shugaban Faransa François Hollande kuma yana son Amurka ta yi sauri ta kawo ƙarshen tarnaƙin shekaru 50 da ta sawa ƙasar Cuba.
To, an gaishe ka Aliyu. Sai yanzu kuma kafin in salama da ku, kar ku manta da daddare akwai waya da za a yi wanda za mu magana akan yadda shi Janar Muhammadu Buhari ya ce zai bi dokar kan hanya, akan shi ne za mu waya da daddare yau. Jama'a duka anan shirin yammacin yau ya kammala, sai kuma in Allah ya kai mu da daddare za mu sake dawowa. A madadin Aliyu Mustapha da ya taya ni gabatarwa, sai Julie Gresham wadda ta ba da umarni, sai injiniyan mu ta yau wato Nashwan. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara nake cewa na barku da Halima Jumrau da Jamila Kabiru Fage a shirin yau da gobe. Bissalam.